ga Umaru ga manzon Allah ga kuma duk matan Annabi su tara a tara guri daya Annabi ya tare su zai sake su din Allahu akbar mata da wuya zama suke to maza kuna jifa Annabi ne mata suka bata mata rai ya tare matan su duk gaba daya ce zai sake su kuma wannan abu ba dan kansa ba Allah ne yake sake su yace ka tara suka ce musu in dai duniya suke so in dai kuna so ka san yanzu mu a yanzu saboda bamu san darajar musulunci sosai da sosai ba ko ku a'a jahilci ya lullube mu bamu karanta bare mu sani wato yanzu har wani tufa ake ne yayi sai kaje an ce wai ga atamfar da ake yayi yanzu yanzu a tufa ana wani yayi jama'a idan kace yayin tufan za a yi ashe kai mai karfi ka tsaya talaka kuma ya zai matar talaka sai ta ce ita ma ga atamfar da ake yayi a sai mata to kaga wannan ita ma ta zama ɗaya kenan da waɗanda ubangiji ya ce kuma a kira ta suke ta duk matar da take dora mijinta wahala waye ta tafi karfinta dama abin da yafi ya suke ta dan in bai suke ta ba za ta halakar da shi ka ji matan Annabi domin abin da yasa za ku ji abin da yasa aka faɗi wannan din to yayin da waɗannan sahabbai suka tarda Annabi su biyu Allahu akbar wajiman suka tarda Annabi malam yayi shiru ya tare jikinsa guri daya wato yayi kasace a zauni sakitan sannan Annabi kuma baya ta ga mata guda tar kuma a zauni wa haula hu nisa'ahu ga matan kuma sun kewaye shi gaba ɗaya nan tsakiya ana Umaru sai dai Abubakar shi da idan bai magana ba sai sai na Umaru da shigarsa shi sai yace faqultu wallahi la aqulanna shay'an abhaka alhaqu bihi annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah fuska sa ta yi cikin da gani ta fara saface ki sannan kuma baya magana Abubakar ya je manzo Allah ya ki magana Umar ya je ya ki magana sai sai na Umar duk da haka sai yace wallahi ni ko na san maganar da zan faɗa yanzu Annabi za a ga yayi murmushi a gurin nan faqultu ya rasulullahi sai sai na Umar din yace ya mai da aikin Allah yace na zo maka da wani labari Annabi labarin da nazo ma da shi ko yanzu Laura ayata binta ha bintu Harijatan sa'alannin nafaqata fa qumtu ilayha fa waj'at unqaha wato sai Umar yace da Annabi ya Rasulullah ina ma da kaga wance wato yana nufin matarsa shi Umar din yace ya Muhammadu da kaga wance yanzu abin da taimu yace da kai dariya mazala dai bai ce komai ba yace abinda taimu kuma ita matan nan ta wanda zan tawo din nan wato sa'alannin nafqata ta tambaye ni wani irin abinci wanda ni ba da shi inji Umar fa qultu ilayha sai na tashi ni kuwa sai ne wajenta fa waj'at unqaha sai ta karkatar da wato wuyanta ka san mata suna irin wani abu in za su faɗi magana mara dadi su rika karkata wuya to she sai da Rasulullah sai da ashe kamar abin da ya same shi anan na bacin ran gashi ya samu Umar shi ma ya to da shi tun bai masa bayani ba to wannan magana da Umar ya faɗa fa da hikan Nabi sallallahu alaihi wasallama daga nan sai Annabi ya murmushi da jin wannan magana wa qala sai manzo Allah da yaji wannan abu da ya faɗa shi Umar sai manzo Allah ya ce hunna hauli kama tara ya sa'alun nafqata yace ga sunan irin su sai manzo Allah ya nuna nasa matan yace ga sunan irin su ni ma san tambaye ni abin da zan ba su ba inda irin sa ni ma yanzu abin da yasa ka same ni raina a bace na kuma shirudin nan ni ma sun tambaye ni abin da ba ni da shi Allahu akbar ku ji irin wannan zamanin duniya da Annabi yayi saboda duniya Annabi bai mai da ita komai ba saboda haka wannan abu yake samun sa kaji har mata su tambaye shi abu amma babu abin kuma har sai bata ya faci wanda duniyar nan da lahira da abin ciki duk gaba ɗaya na fanni da ya faɗa haka manzo Allah faqama Abubakarin ila Aishata wato sai manzo Allah ya tashi shi Abubakar sai miki tsaye domin sai ya tafi wajen Aisha domin ita Aisha yar Abubakar din ce wannan zaman da suka yi su uku nan kowa su rikai ne dan manzo Allah yana auren yar Abubakar wato Aishatu yana auren kuma yar Sayyidina Umar Hafsatu din nan dukan su waɗannan sahabban su rikan Annabi ne saboda haka jama'a wannan aure da Annabi yayi yana nuna mana in kuna hulɗa da mutum in kana so ku ƙara zumunci ku ƙara aminci to maza ku kulla aure a tsakanin kun zama ɗaya kenan gaba ɗaya kuma aure shine yake ƙara kulla zumunci dama Annabi da yaga wato sahabbansa irin yadda suke son Allah da manzo Allah kuma dan addini ya ƙara ƙarfi sai auri yar manzo yar Sayyidina Umar ya auri yar Sayyidina Abubakar sai ya dauka ta su kuma ya ba Ali shikenan an hada ya kuma daukan ta su kuma ya ba Usman kaga manyan sahabban gaba ɗaya kowa sulkin kowa ne kenan. Saboda haka jama'a kada kada wani kwaɗayi ya ɗebe ka kai malami ka ɗau ƴarka ka wuce almajirai da ita. Gama haka ake sai ga malami da ƴarsa wai ba zai ba almajiri ɗan uwansa, wai almajiri me yake da shi, me zai ba ta ci? To kai me ka ba uwarta ta ci ta haife ta? Ka raina ɗan uwanka almajiri ka ɗauka wai za ka kai ta cikin daula? Ai Allah shi ne mai ba da daular, sai ya ba wannan ɗin. Inda kake zaton kuma za ta ji daɗin ta je a dinga wulakanta ta, domin ka tsallake darajarka ka kai inda kuma ba darajar ƴarka bacci nan. Saboda haka ku almajirai kun ji yadda annabi ya yi, in kuna da ƴaƴanku kar ku sake ku aurawa da wanda ba almajiri ba, domin in kun ba almajirai ƴar kaga ƴan nan ba ta da ikon ka raina wancan miji da aka bayar, domin in ta raina shi ubanta ta raina. Kai ku ba ka da ikon ka raina ta, domin wannan malami ubanka ne kai kuma. Saboda haka annabi ya wannan hikima, kaga ya auri ƴar Abubakar, shi annabi ya zo ya auri ƴar Umaru, ya ɗauki ƴarsa kuma ya ba sai ya bi Ali, kaga ya kuma ɗaukan wata ƴar kuma ya ba Usman, kaga su huɗu sun haɗe gaba ɗaya kenan. To kaga mutum biyar ɗin nan tun daga annabi Adamu haskensu yake bayyane. Saboda haka suka zo suka gama lafiya suka tafi, kowa yake da ƴaƴa bakininsa. Kai a tajiri in kana da ƴarka dama duba a tajiri ɗan uwanka ka baki, su daidaita zamansu lafiya. Mai sarauta da ƴarsa ya ɗauka ya ba sarakuna ƴan uwansa, sai a zauna lafiya. Malami kuma ya ba almajirai ƴan uwansa. To an koyi da annabi kenan, domin aure yana da kufi'i. Abinda ake cewa kufi'i a aure wato kini, in aka ba da aure ba a kininsa ba, auren ba zai kyau ba. Har ma an samu in mutum ya aurar da ƴa, wato kamar kana da kai uba ne mahaifi, sai kai tafiya ka bar ƴarka a gida, da kai tafiya ka bar ƴarka ashe kana da wa a gida ko kuma kana da ƙani, to sai ƴarka ta isa aure kai kuma can inda kake baka zo ba, ba kuma yadda za a yi aika ma a ce ga yadda lamarin yake. To shi wannan naka ko ƙanan nan naka, da yarinya ta isa aure sai ya ɗauke ta sai ba da ita ya aurar da ita. Ashe inda ya aurar da ita ba irin kininta, inda bai dace bane ya bayar. Rannan sai uban ya zo, da zuwan uban malam, shi uban mai mutunci ne, mutum ne mai son addini, mai ƙaunar Allah, mai son ya ga addinin Islama ya yi gaba. Shi ko wannan wan mai kwaɗayi ne shi kuma, shi abinda ya damu da shi naira, ba ruwansa da wani addini da wani kirki. Rannan sai ga uban ya zo, da zuwan uban malam sai sirikin ya ji labari, ai mahaifin wannan yarinya ya zo. Sai ce bari mu je mai yawa baba barka da zuwa. Malam da zuwansa sai uban ya ga irin yadda yaran nan mijin yarin ƴan nan tafa yake, malam irin siffarsa yadda ka san arni, inda a mace yake dama ba za a yi masa sallah ba, ya saje da arna gaba daya. Uban ya samu ya kirawo ƴar, shi uban mahaifin, ya ce ya halin mijin nan naki yake, ta iya masa bayani? Ko ta ce masa shi dai mijin nan nawa sallah sai ya ga dama, ko kuma ni tunda muke bai taɓa gaya min wani sha'anin addini, ko ya ce ga yadda ake wankan janaba, ko ga yadda ake alwala, ko ga yadda ake sallah? Uban ya bincike ta tunda bai yaba surar mijin da ya gani ba. Idan ya ji bata dace da shi ba, uban ya samu ya bata auren kuma, sai farke auren ya ce na kashe auren, domin an yi ba a kan kini ba, dama shar'i ne kowane mutum da kinin aurensa. Saboda kaga annabi duk ya ba da ƴaƴansa a gun sahabbansa su ne daidai da shi, kuma ya auri ƴaƴan sahabbansa su ne daidai da shi. To jama'a mi koyi da annabi. Yayin nan fa da sayyidina Abubakar ya ji ga matan annabi sun bata masa rai, shi Abubakar sai ya miƙe tsaye tafi wajen ƴarsa tana zaune a gun. Malam da ya je ya kama wuyanta ya dinga jijjigawa don yana bata wuya ta fita daga bata annabi rai, ya nema ta faɗa. Wa kama Umaru, shi ma Umaru sai ya miƙe tsaye ila Hafsat, sai ya tafi wajen ƴarsa Hafsatu ita ma tana zaune a gun. Ka gani ya dinga kama wuyanta ina fuzgawa yana jijjigawa ya bata wuya sosai ƴar tasa. Kilahuma kowace ya ƙulu, tana kowane mutum a ciki. Abubakar na faɗa wa Aisha, Umar na gaya Hafsatu, yana cewa tas'alunna rasulallahi ma laysa indahu, suna jijjiga wuyan ƴaƴan. Ku tambayi annabi abin da ba shi da shi. Yanzu ke wance ni na haife ki, amma ki tambayi annabi abin da ba shi da shi? To jama'a maza haka za ku yi. Duk wanda ibada ƴarsa ta kawo kukan miji na bai min kaza ba, a tamfa su ba ake yayi, ashe mijin shi kuɗinsa ba su da yawa, sai kace wai sai ya sai a tamfar fa 20. Yanzu shi da yake da jarin abin da bai wuce da ka huɗu ko biyar ba, yana nemo miki abinci da safe da rana da daddare, kuna ci sannan kice so a tamfa guda ɗaya ta fa 20. To kai uba dama idan rigima ta tashi kaji akan wannan ne, ka zara ido lalle yarinyan nan daga rannan ma kar ta ƙara cewa ga irin zanen da take so. Ka san matar da take ƙaunar Allah take so ta shiga aljanna, bata taba cewa da mijinta ga irin zanan da nake bukata ba. Yan kaji mace na cewa ga irin zanan da nake so a kai min, to ba ta kaunar Allah. Duniya kawai take bukata. Ai ba ruwanta su tira miji dole ne wa matarsa, amma shi ya san daidai karfin sa abin da zai iya. Ya je ya duba ya so mata, in yau ya saya gobe ma ya saya in yana da wadata. In kuwa ba shi da shi ta kyale shi yayi gurgurdan ikonsa. Akwai kwai annabi da sabon annabi. Idan kana da wadata duk wata uku ake so ka sauya matanka tuka inda wadata, amma in babu in ma sai wata shida ne, in ma sai shekara dauki hakuri, Allah shine mai yarwata kowa. Amma fa kada uwa ko uba su take su goyi bayan yasu akan ai musu tufan da ake yayi. Wallahi matar da ta tsananta wa mijinta abinda ba shi da iko, Ubangiji ya ce ranta da kiyama sai an bata wani dutse, wato dutsen cikin sa wuta aka lullube take cin dutsen. Daga kasa za a ce ta rika hawa dutsen, ta dinga jan ciki, ta dinga jan ciki, shi kwa dutsen wato goce shi aka ba miƙe ki tsaye daidai ba, ba kuma shimfiɗe ki ba. Ta dinga hawa ƙarƙashin wutan nan mallan tana kwalbe mata fatar ciki, cikin na konewa Allah na mai da shi sai ta shekara dubu kan ta kure tsawon dutsen. Sannan in ta je a zaunar da ita shekara dubu a tsoro ruwan dutsen, sannan aiwo da ita ƙasa kan ta zo kuma cikin wuta shekara dubu, haka za a rike mata. Matar da take ɗora mijinta abin da ba shi da iko, wai ta ce wai ga zanin da ake yayi, ina ruwanki da yayi. Ai ba wani tufan da ake yayi sai wanda Allah ya ba mijinki iko. Aure ba dan duniya ake ba, dan lahira ake aure. Ana yin aure ne dan a samu lada a je a shiga aljanna. Amma mace in dai zama dadin duniya za ta ci da aure, ai ta yi asara kuma. Allah shirye mu. To ina dattawa sulkai, kuna ji yadda sulkan annabi suke? Kowanne ya kama wuyan yasa yana jijjigawa, yana yanzu wance ke ce za ki tambayi annabi abin da bai baki ba. Bai baki ba amma ki tambaye shi. Allahu akbar. Sai su ku matan, waɗannan matan da suka ji haka gaba ɗaya sai suka ce la nus'alu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama shay'an abadan ma laysa indahu. Suka ce mun nan tsaye da girman Allah ba za mu ƙara tambayar abinda wani abu abun annabi ba, abinda baya ajiye ya dauka ya bamu, in dai ba mu ganshi ba har abada ba za mu kuma ci ba muka za ba. Alƙawarin da suka yi kenan, kaji masu tsoron Allah. Yanzu in yanzu ne wata irin rashin kunya ta kai, ko da uwar da uban sun ce kar ta ƙara tambayar mijin, sai ta ce ai ba su za su yi min zaman auren ba, su wance an musu kaza, an musu kaza, wani baba sai ya ce kar ai min kaza, dan haka ma mijin na irena, wallahi ni ba zan yadda ba. Shikenan tashin hankali kuma. Yo ba kauna Allah take ba. Kun ji matan waɗannan da iyayen suka yi musu tsawa, gaba ɗaya suka tashi suka ce sun rantse da girman Allah, ba ma zuwa gobe ko baɗi ba, suka ce har abada in ba su ga ba a ji agun annabi ba za su ƙara ci ba su ba. Daidai in yi niyya dan kansa ya ɗauko ya ba su. Allahu akbar. Allah ba mu iko koyi da annabi. To da aka gama wannan magana, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma sai nufin zai ba matan nan tsoro, ya dan hore su kaɗan, domin ba da niyyar sa bane. Allah ne dama ya ce ya kirawo matan, in ya kirawo su ya tambaye su kuna son cin duniya da adan duniya kuke so, to in ku wannan kuke so ku zo in sake ku gaba ɗaya muku kyakkyawan saki. To Allah ne ya ce faɗa, to ya faɗa. To yanzu kuma sai in shiga ɗakin kowace mace cikin matan nan guda tara, sai da aka samu kwana 30 cik annabi bai shiga ɗakin wata mace ba, duk ya kyale su gaba ɗaya, domin dama Allah ne ya ce ya gaya musu, to ya faɗa. Yanzu wannan kwana 30 yana jira kuma ya ji me Allah zai ce. Allah zai ce ka shiga ɗakin ne ko ko saboda ka ce din nan ku zo in sake ku ya zama saki ba zai shiga ba, yana jira kuma ya ji abin da Allah zai ce. Allahu akbar. To bayan wannan wata guda ya cika, summa nazalat hadhihi al-ayatu, wato sai wata ayar kuma ta sake sauka, aka ce ya ayyuhan nabiyyu qulli azwajika, ka gani hatta balaga wato almuslimatu minkunna ajran azima, to sai da aka kai bakin iya wannan aya gaba daya ka sauko da ita. To manzo Allah da iji kuma ashe Allah ya ce kenan waccan magana da yayi bata sakan masa matansa ba, ya saki koma dakunan su. To da manzo Allah zai fara kuma shiga daki bayan wata gudan nan, fa bada bi Aisha, sai fara shiga dakin Aisha tuku yar Abubakar din nan, fa tsala ya Aisha tu, da manzo Allah ya shiga yace ya Aisha, tace labbaika ya Rasulullahi, inni uridu an urida alayki amran ahabbu allata ajali fihi hatta tastabshiri abawayki. Allahu akbar. Qala wa ma huwa ya Rasulullah, fatala alayha alayata qalat afika ya Rasulullah astashiru abawayya, wato abinda annabi yace da Aisha da yaje dakin, sai yace Aisha tace na'am, zan ga ya miki wani lamari wanda bana so ki gaggawa ta zartar da wani abu dan kanki. Ina baki wannan shawara, kar ki ce ga yanda nake so ko ga yanda bana so a cikin lamarin. Yanda nake so da ke hata ta tashiri abawaiki, ki je ki shawarci uwarki da ubanki tukuna akan magana. Qalar wa ma huwa ya rasulullahi, tace menene abin da zaka bani shawara ya rasulullahi, har in je in shawarci uwata da uban nawa, menene kake nufi? Sai manzo Allah ya karanta wannan aya. Qalat, daga nan sai nana Aisha Allah ya kare yadda da ita, sai tace afika ya rasulullahi astashiru abawayya, yanzu cikin lamarinka ya rasulullahi kai mijin aure na, in ka gaya min magana sai na shawarci uwata da ubana, sannan da in biya ma bukatarsa ya rasulullahi. Wacce take nufi anan? Tana nuna wa mata ƴan uwanta kada mace mijinta yace ga abin da za a yi ko ga abin da ba a yi ba, abin ku yanzu ba saban Allah bane, tace wai sai ta je ta ga uwarta da ubanta, tace ai kai mijin nawa kafi uwata kafi ubana. Idan mace na da miji haƙiƙa mijin nan abin da za ta yi duka wato yafi uwarta yafi ubanta, domin in mace ta bi uwarta ta bi ubanta amma bata ba aure ba kaga ƴar wuta ce, amma in ta bi mijinta tana kyautata iyayenta kuma ƴar aljanna ce, su iyaye ba wani biyayyar da za ta yi musu bayan ta yi aure, sai dai kyautatawa kawai. In ta samu dama ta aika musu da alheri gwargwado, tufa ne, ɗan sule ne, ɗan gora ne, kuma sai an yi daɗe ta ce da mijin za ni in gaishe su. In mijin ya ga dama ya ce tashi mu tafi tare, tafiyar ma ta fi daɗi. In bai ga dama bai haɗa ta da yaro su tafi gaba ɗaya, je a gaida iyayen. Amma mace ba ta da ikon ta ce za ta unguwa mijin ya ce zan kai ki, ta ce a ba za mu bani kaɗai za ni ko haɗa da yaro. A'a, in mace ta faɗa haka dama ta nuna fasika ce ita. Mace ba ta da abokin tafiyar da ya wuce mijinta. Kaji Aisha ta ce ya rasulullahi, yanzu cikin abin da zan maka kana son wani abagu na ya rasulullahi, har sai na je na shawarci uwata da ubana. A'a, bal aftaru Allah wa rasulahu wa dara lakhirata, ni na zaɓi Allah, na zaɓi manzon Allah, kai dinnan na kuma zaɓi lahira, bana bukatar wani shawarar uwata, bana bukatar shawarar ubana, bana bukatar adan duniya da cin duniya, kuma ni kai nake so kai annabi. Kaji abin da Aisha ta faɗa kenan, tace ta bar maganar uwa ta bar maganar uban bata ma gaya musu ba balle, sannan kuma ta bar daɗin duniya ta bar kawar duniyar, ta zaɓi Allah, ta zaɓi manzon Allah, ta zaɓi gidan lahira, Allah ya bata aljanna. Abinda ta faɗa kenan. Wa kulluhunna qulna kama qalat Aishatu, kowace ta taso kuma ya tabi annabi, sai annabi ya ce ki je ki shawarci iyayenki akan maganar nan da Allah ya saukar cewa kina son duniya ko kwansake ki. Sai kowace ta ce ya rasulullahi, ba ni da shawara da uwata da ubana, na zaɓi Allah, na zaɓe ka kai annabi, na zaɓi kuma aljanna, saboda haka ni zan zauna a gonka har abada. Kowace su tara nan sai ta ga annabi haka. Allahu akbar. Fa shakara lahunna zalika, sai manzo Allah da yaji duk sun faɗi wannan magana, sai ya ce to nagode muku, Allah ya saka muku da alheri. Fa anzalallahu, bayan wannan alƙawari da suka ɗauka tsakaninsu da annabi cewa sun bar uwarsu, ma'ana ba za su yawuci uwar ba koda ba ta son auren, tunda annabi yana son ƴaƴan, koda uban zai ce su bar auren tunda annabi yana son auren, matan suka ce sun zaɓi Allah, sun zaɓi annabi, sun zaɓi gidan lahira a maimakon cin duniya ɗin. To wannan magana da suka zaɓi Allah da annabi ɗin nan, fa anzalallahu, ubangiji sai ya kawo tukuici ya ba su mata. Dama Allah shi ya ce a shawarce su, to sun bi Allah sun bi annabi, yanzu ga tukuici kuma Allah ya ce to ga ladan tukuici zan ba ku daga duniya tuko. Allah ya ce kai kuma ya Muhammadu, tunda matan nan sun yi alƙawarin sun bar komai na duniya kai suke so, to bai halatta nan gaba daga matan nan tara har abada ba za ka ƙara aure ba, kuma kar ka ƙara aure kuma. Matan nan tara kuma da suka yi maka wannan alƙawari sun shi ka zama. Allahu akbar. Kaji wannan mata da suka yarda da Allah, Allah kuma ya ba su, ka san mace ba abin da take ki kamar kishiya. To tunda yake sun ɗauki wannan alƙawari, Allah ya ce ba za a sake muku kishiya ba kuma. To me kace?
In kun dalla dirin Allah ya rasul, wanda Allah ke da inna Allah ya dalla mun sunadi min kul halin azima.
Allahu akbar. Wato da aka ce suka zaɓi lahira ɗin nan, saboda haka Aisha, saboda zaɓen lahira da ƙin duniya, ruwai an karɓo hadisi anna Aishata, wato nana Aisha, da kala alaiha samanun alfu dirhamu, wata ran an taɓa bata kuɗi daga baitul mali wato sisi 80,000, kamar yanzu a ce naira dai 80,000 aka ware a baitul mali aka bata don ita matar annabi ce, annabin kuma ya tafi aljanna. Saboda haka wannan naira 80,000 ta zauna ta riƙa ci tana yin sutura, in sun ƙare ta kuma yin magana kuma ɗebo mata baitul mali. yayin da aka kawo Aisha wannan kudi naira 2000 gida 80 din nan fa amara jariyatuha bi tabriqatiha tace da wata baiwa ta ta mai mata wanke wanke da share share tace wance tace na'am kin ga kudi ga sunan misalin naira 80 dauki mazaki da ki rabar da su saboda Allah fa fara kada malan ta je duk ta rabar da kudin nan naira 80 fi majalisin wahidin a gurin jama'a ɗaya da tatar da su ta ba wannan ta ba wannan bai wannan sai da ta rabar da naira 80 din falan ma fara gat yayin da ta kare raban talaba Aisha ta min hashi'an ta fadur bihi wa kana sa'imata in falam tajid min hashi'an Allahu akbar ashe ka ji san da aka naira 80 din ita Aisha ba ta da kosule ɗaya a gidanta amma saboda kin duniya da zaben Allah ya bata aljanna tace aje a rabar da wannan naira 80 saboda Allah ko sune bata dauka ba kaji kuma tana azumi a rannan malam sai da aka je aka rabar lokacin bude baki yayi da yayi sai ta kira wannan baiwa da ta ba rabar kudin tace wance tace na'am zo mana ki bamu cikin abin da kika rabar ko ki rage wani abu baki gama rabarwa ba ki bani dan wani abu zan so abin bude baki tace ko sisi babu abu na din na rabar musu Allahu akbar ku ji wannan irin imani na nana Aisha Allah ya kare yadda da ita to me kace
يعني ذا النبي من يد من كل إباحجة مبينة إذا أولان أذاب بليل وقال ذلك على الله يبيدا
وإن كنتم نتعلم الله ورسوله إما تمنن كنزا فألا دمان زلسة جدا اللاهرة فإن الله عدل الموسينات من كنا أجرا أزيما الله يتي أقامك إن دي كنزا فألا كنزا فألا بكنزا فألا الجنة to Allah yace a gaya muku ya ta na darwa dukkan mace mai kyautatawa kauranta daga cikin mata na dadin ko ne yanzu Allah ta na dan mata ajran azima lada mai girman gaske shine aljanna fakatarnal akhirata ala dunya shine matan suka yi mubai'a da annabi suka ce duk sun zaba Allah sun zaba annabi sun zaba lahira ba sa son duniya ba sa son adan duniya balle su ce ai mana zani iri kaza shi ake yayi Allah kiyaye mu to sannan kuma da suka zaba lahiran nan ka san in mutun yake yana kaunar Allah sai Allah ya gaya masa ga abin da za ka yi ga abin da baka yi ba kuma sai ubangiji ya ce ya nisa annabi iya ku matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man yati min kunna bi fashatin a cikin ku kutaran nan duk wacce ta zo da wani abu mumuna mubayyinatin wanda yake a sarari aka samu ku lalle ta aikata wannan abin yudha'ab laha al'azabu dhifain Allah ya ce za a ninka mata azabar wata wacce ba matar annabi ba hannunki biyu wa kana zalika ala allahi yasiran ninka wannan azaba gare ku a maimakon wata Allah yace mai sauki ne a wajen Allah domin dama haka yake wato gurgurdan darajar mutum gurgurdan ladansa gurgurdan darajar mutum gurgurdan zunubinsa yanzu idan wani yayi laifi aka bashi zunubi wato guda 10 wani kuma in yayi sai a rubuta man laifi 20 a gurin idan wani yayi ibada aka bashi lada 10 wani in yayi kamata sai a bashi lada 20 kuma saboda gurgurdan darajar su ba dai bane saboda haka Allah yace to in dai kuka saba Allah kuma tan annabi za a yi muku azaba ninki duk akan wacce za a yi wata in ba matar annabi ba Allahu akbar wato saboda darajar su Allah yake azunubin su wato ninki bi ne ga wani ladan su kuma haka yake ehe me kace
wallahi ya kan min kulli lillahi wa rasulihi وَتَوَمَنْ صَالِ أَنُّوْتِ يَا أَجْرَ مَرْيَدَانِ وَتَوَعَلَى رِمْقًا قَرِيمًا
وَتُوْ أَنْتِ أَنُنْكَ مُسْوَنًا عَذَابًا أي ثانًا أبنمي سوئي أوجن الله فلا يبالي الله بي أحدٍ الله بي كلاد واني متنبا وين عظم رتبته كومي درجك إن ديكسا فالله الله إني تاشي ما عذابا با يدوب واني درجك يومن ببا درجة تاكا قران الله تندك بات قران الله باكا درجة كما فليس أمر الله domin irin al'amarin Allah na wanda yake yi a cikin bayin ka nazartar da hukunci a wato falaita ka amrul khalqi bayin lamarin abin halitta bane irin al'amarin Allah na hukunci da yake a bayin sa ba irin hukuncin da bayi suke a cikin bayin Allah bane bitarki ta azibil aizzati haisu aznabul aznabul kasaratu ka gani auliyai wa walihim balil karamu inda Allah huwa taqwa wato kaji shi ubangiji yace su bayan Allah idan ɗaya a cikin mutane masu daraja yayin laifi to ba za a yi mar azaba kamar yadda za a yi wa mara daraja ba alal misali sai aka ce ai wannan gashi dan sarki ne amma ya je yayi zina an kama shi da shidu guda hudu amma ubansa shine akan gadon sarauta to kaga abin da ya kama inda shidu inda ya taba yin aure sai a zo a jefe shi ya mutu kawai. To amma kaji Ubangiji yace to mu abin halitta ba haka muke ba. Idan aka ce kamar dan sarkin nan komai shedu in yayi abin in dai ba kamar wato sabon annabi ne suke halifa ba, wallahi ba za a kashe wannan dan ba. Duk murɗa-murɗan da za a ce an murɗe magana, wato a zamar da magana ma a ce ƙarya ake, sun zafar wa ɗan azabar lahira akan a yi masa hukunci a duniya. Ku kaji shi lamarin Allah ba haka yake ba. Allah ya ce komai darajarka in dai ka saba masa to nan ne ma zai fi maka azaba kai mai daraja. Da kake mai daraja ka saba Allah sau goma, in wani ya yi zunubi goma za a ba shi wanda ba mai daraja ba, in za a ba shi zunubi 20 a maimakon sako goma, to kai mai daraja da kake gani a wajen Allah in ka saba mar sai ba ka zunubi guda 40 kuma ya ninka ma kenan. Ba ruwansa da wata darajarka, ba irin duniya ba kaji. Domin a duniya kaji idan a zana bulka sarata auliya'ihim, idan masoyan masu hukunci suka yi laifi, wai shi mai hukunci kaji ashe yadda yake yi, wato in yana da wani masoyi sai masoyin ya je ya sata, ko masoyin ya je ya zina, ko masoyin nan ya luwaɗi, ko masoyin nan ya kisan kai, ko ya wani laifi dai, sai aka kawo shi wajen wanda zai shari'ar. Wanda zai shari'ar da ya duba ya ga ashe wannan mutum ga irin dangantaka tsakaninsu da shi, akwai soyayya ko akwai mutunci ko akwai sabo, kaji ba zai masa hukunci kamar yadda yake wa kowa ba. Wato wai sai ya rage hukuncin saboda ai masoyinsa ne wannan, ya zai zartar masa da hukunci kamar kowa. To kaji shi Allah ba haka yake ba. Allah idan mutum ya yi laifi to sannan zai tsananta maka azaba kuma, domin ka nuna kai ba masoyin Allah din bane. Wa awalahum, ashe kaji wato fadawa ma idan sun yi laifi ashe ba a yi musu hukunci kamar na kowa. Ashe kaji wai wanda aka saba gani a fada in kusa da hukunci yake, ko kuma mataimakinsa ne, ran da ya yi laifi ba za a yi masa hukunci kamar wanda aka daga nesa ba, wai shi sai a rarrage a rarrage, ko kuma ma gaba ɗaya danne maganar ba za a yi ba. Haka su na duniya suke masu hukuncin duniya. Aka ce to shi Allah ba haka yake ba, ya Allah yake nasa hukuncin. Aka ce balil karamu, abinda yake daraja a wajen mutum inda Allah, inda ga Allah ne kake so ka ji mutum mai daraja, to huwa tuka tsoron Allah kawai. In kana da tsoron Allah komai lalacewarka, in gari waye ka dau gammanka ka je kai dako, amma abinda Allah yace ai kana yi, abinda Allah yace a bari ka bari, wallahi kafi mutumin da zai shiga gobara ya je saba Allah, agun Allah kafi daraja. Sai kaga a lahira wanda yake daraja ta kai shiga gobara, in dai ba shi da ita ishajiya, in dai ba shi da ita izina, in dai ba shi da ita wani abu wanda Allah ya hana, ba tare da tsoron Allah ba har ya mutu akan wannan ran tahir kiyama, sai ka ga dan dakon nan malaiku na raka shi aljanna, wannan kuma ana jan goshin sa a kasa za a kai shi wuta. Tunda Allah ya ce al-karamu inda Allah atuka, girma da wata daraja a wajen Allah tsoron sa kawai. Inna akramakum inda Allah atakeku, ko Allah shirye mu. To saboda haka jama'a kar wani ya tinkahu da wata daraja cewa ni babban malami ne, ni babban makarantar alqur'ani ne, ni babban mai ilimi ne, ni babban sharifi ne, ni babban mai kudi ko babban sarauta, ba ruwan Allah da waɗannan. Abinda Allah ya kula da shi, abinda yace ayi ka aikata kawai, abinda yace a bari ka bari, ka gama samun girma kenan. Amma mutum ko sharifi ne, shine da dangin annabi, wallahi in ya dinga sakon Allah, in ya je lahira sai Allah ya mar azaba. Ha kusan a zahirin duniya ba mutumin da yake da daraja kamar sharifi, domin duk abinda ka sani na darajar duniya ba wanda ba za ka iya nemasa ka same shi ba. Amma duk inda ka kai da kokari da sanin lakani ba za ka zama sharifi ba, sai dai a ce kana da maganin wuta kawai, amma ba a ce majikan annabi ne kai ba. To amma ko sharifi in dai yana saba wa Allah, ya je ya zina, ya je ya shagiya, ya je ya ƙarya, ya je dukkan abinda yake kaba'ira, sannan ya mutu yana bitu ba, wallahi ran tahir kiyama sai Allah ya mar azaba. Ai wuta ba ita kadai Allah yake azaba ba, in wutar ma tunda annabi ya addu'a ya ce kar wuta ta ci su, akwai wani abin da ya futa azaba ma a lahira. Akwai wani ruwa da Ubangiji ya aje ana ce masa zamhariru, aka ce idan aka kai mutum kusa da ruwan sai ka ji kashin sa yana ƙara yana gargajewa saboda sanyin ruwan. Allah ya kiyaye mu. Saboda haka jama'a, wato illa akramakum da illa da'a cike ku, kar mutum ya takamar daraja tare da saban Allah. Kiyaye wannan shine bakin darajar bawan Allah. Allah shirye mu. To me kace?
Man yadarin kullu lillahi rasuli wa ta'ala zali annati wa anna mayadani wa da'ana rizqan karima.
Ubangiji yace wa man yadarin kullu lillahi wa rasulihi, a cikin ku ko matan nan na annabi da dukkan matan duniya kuma gaba daya, amma wannan akan matan annabi ake maganar tukun, domin su suka fi kowace mace daraja, Allah ya ce cikin matan nan na annabi wacce ta bi Allah, ta bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tana sallah, tana azumi, ta samu abin da ya kai gurgurdan nisabi, ta fidda zakka, in tana da abin fitarwa, sannan ta bi aurenta, ta tsare jikinta, ta tsare farjinta, ta tsare harshenta da idanta da kafarta da cikinta. Ubangiji ya ce to duk matar da ta haka wata amana salihan tana yin ayyuka masu kyau, nuti ha ajar ha marataini, za a ba ta lada kuma ninki biyu akan wata mata wacce ba matar annabi ba. Idan mata ta munda ta mu'mine ta bi Allah, Allah ya ba ta lada 10 akan ibadar da ta yi. In matar annabi ce kamar wannan ibada, sai Allah ya ba ta lada 20 kuma, saboda darajar annabin. Me yasa za a yi mata wannan irin abin da ta yi? Aka ce i, akwai dalili. Kaga dai na farko, ga bin nan da aka faɗa, ta bi Allah, ga tsoron Allah, sannan ta tashi kuma ta yi wa annabi aiki. Ka san shi annabi yadda matan nan ta yi ma aiki, to kai namiji komai daraja ka bakkai annabi ba. Saboda haka ashe aikin da ta yi wa annabi yafi aikin da kowace mace kuma ta yi wa mijinta. Saboda haka in ta saba annabi, laifinta kuma yafi kowane miji aka saba kuma. Ladanta ninki biyu akan ladan wata mata, zunubin ta ninki biyu akan zunubin wata mata, in dai matar ta annabi ce kuma. Allahu akbar. To shine Allah ya ce bayan wannan ninki biyu na ladan kuma, wa atadna laha rizqan kariman, Allah ya tanadar mata arziki mai girman gaske, shine aljanna. Bayan aljanna kuma ƙara mata ni'ima wata daban a cikin aljanna kuma, saboda ta bi annabi. Allah ya ba mu ikon bin annabi. Ko me kace?
نزاع النبي لا يكن قائد من النزاع يدعى قائد فلا تعبان بالقلب ولا أبدل في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا.
وبانجي دينا ايوة ماتن النبو أذي هر ينزو الله أكبر. كاجع النبي وانا النبي ده درجة ايكي واتومو كاجع انتمي وماتن وأذي كاجع النبي. Ubangiji ne ya karɓi wa'azin da zai yi wa matan shi annabi, wato gashi yanda ya faɗa, ga kuma Allah ya karɓa yana yin wa'azin, yana yi wa matan na annabi wa'azi. Shi annabi ya huta ma kenan, Allah zai wa'azance su. Allah ya sake cewa ya nisa annabi, ya kuma tan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, ku tuna falastunna ka ahadin minan nisa'i, ba dai ba ku fi kowace mace daraja ba, in ittaqaitunna Allah, sai kun ji tsoron Allah. Ashe ka ji su ma matan annabin ba za su fi kowace mace daraja ba sai da tsoron Allah. Allahu akbar. Inna kunna azamu, domin kun fi kowace mace daraja. Matar da za ta zo ta kama jikin annabi ta rike, ta kama jikin annabi, ta kama su masa ta taje, ta kama gemunsa ta taje, ta je ta wanke masa kansa, ta gyara masa, yaushe za a haɗa ta da wata mata kuma daban? Allahu akbar. Amma ka ji sharaɗi kuma su ji tsoron Allah. Fala takaba ana bil qauli, Allah ya ce ya kuma tan annabi kar ku rika yin magana ƙasa ƙasa ga maza. Din namiji in za ku yi magana, kar ku yi magana ƙasa ƙasa da muryar ku, domin in kuna maganan nan ƙasa ƙasa, fa yada ma allazi fi qalbihi maradu, wato wanda munafinci yake zuciyarsa, sai ya tsammana ko kuna son sa ne. Wa qulna qawlan ma'rufan, in za ku faɗi magana dai ku faɗi magana ta alheri, min ghairi fudu'in, amma kar ku kankan da kanku ga kowane namijin duniya. Wannan kuma ba hususiyar matan annabi bane kawai. Ka gani, duk matar duniya in dai aure take, ba a yadda ta rike wani namiji ba mijinta magana ƙasa ƙasa, ta neman ladabi har tana rangwada ba, to fasika ce wannan. Duk wacce in za ta magana da miji wanda ba nata ba, kar ta mar magana a hankali yadda zai ji dadi. Domin wani in ya ji tana rausayar maganar nan, sai sha'awar ta ta kama, sha'awar wannan matar ta kama shi kuma. In ma bai shawar ya ce zai zina da ita ba, sai ya ce ina ma wannan mata matarsa ce. To kaga abu ya baci kenan. Saboda haka ku mata in za ku yi magana da kowane namiji, ku yi magana muryar ku da ƙarfi yadda namiji yake. Amma in za ki wa mijinki magana, ki maganar ƙasa ƙasa kuma, sannan ki sunkuya ƙasa, ki durƙusa ki mar iyakar ladabi, sannan ki masa magana. Kar mace ta sake ta yi magana da namiji, wato wanda yake mijinta, maganar da ta fita ta yi a ƙarfi. In ya faɗa da ƙarfi ke ko faɗa hankali, in ransa ya ɓaci ke ku, ki ba shi hakuri, kar ki sake yana faɗa kina faɗa. Alamar ƴar wuta kenan, Allah ya kiyaye mu. Kun ji matan annabi ma kenan, an ce su yi magana wato a hankali ga mijinsa annabi, amma namijin duniya duka in ba annabi ka su yi mar magana a hankali. Yanzu mun ku saɓanin namu kenan, yanzu duk mace in ka tara tana magana tana wani rausaya da wani rangwada, to ba mijinta ba ne namijin. In ka wuce ka ce kai wacce mace da kirki ta ce diyar da take wa mijin nata, sai a ce da kai ba mijinta ba ne. Mijin wani lokacin sai magana uku ma bata ansa ba. Na da tacciya kaji shedan ya gyara mata mijin wani kuma Allah kiyaye mu jahilci yayi mana yawa matan mu jahilai mazan mu jahilai banda aikin barna ba ka ji wani abu tsakanin maganar mu da aikin mu da auren mu da komai barna sa ita ce mafi yawa saboda ba mu sani ba Allahu akbar kaji wannan magana ga ta shirya alqur'ani yadda mata za su bi aure amma ina wa qulna qawlan ma'rufa ku riƙa yin magana mai dadi ga mazanku ga wannan miji ma ku faɗi magana mai kyau amma ba magana wacce za ku sunkuyi da harshen ku ba ku faɗe ta sarari kawai to me kace
وَقَرَنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا
Ubangiji ya ce da matan annabi din nan da matan duniya ma gaba daya wa qarna fi buyutikunna bayan kun bi Allah kuma kuna kiyaye harshen ku sannan kuma ku tabbata a cikin ɗakin ku kar ku yawo matar da take kaunar Allah take kaunar ta samu aljanna kar ta fita waje kar ta yawo a kwararo bare ta je kasuwa in ka gama ta kasuwa to ka san wannan mata dama ta ki Allah kinan ta ki annabi amma matar aure ta kirki kwararo ma ba ta yawo sai da larurar gaske sannan irin fitar da za ta yi kuma daban take in larurar mata kama Allahu akbar wala tabarrajna kar ku dinga fita kuna bayyana jikinku kuma a sarari kuna yawo bazazar a gari tabarrujal jahiliyatul ula irin yawon da mutanen jahilan da can suke ma qablal islami wato abin da yake ma tun ba saukar da addinin musulunci ba da haka ake sai mace ta fito ta je yawo mace ta je kasuwa mace ta je inda ta ga dama san da ba su musulunci ba da musulunci yazo aka ce to kar matar aure ta saki haka ashe yanzu kaga in mutun ya bar matarsa tana yawo wato ya fice daga abin da musulunci yace ya koma abin kafiran farko kuma kenan in dai mutun ya bar matarsa tana yawo kaji ashe tun musulunci bai zo bane mata suke yawo na aure da musulunci yazo ku aka ce duk wanda ya ba da gaskiya da Allah da Alkur'ani kar ya sake matarsa ta fita waje sai akan larura ma in za ta fita irin yadda za ta yi daban yake Allahu akbar Allah mun gode maka da ka kama wani zamani yau gashi wai an ce wato zamani dama yana zuwa sai a ce ga abin da Allah ya ce mutum ya ji ya ki mutum ga a ce ga abin da annabi ya ce ya ji ya ki saboda zaben duniya akan lahira yanzu nan gaba sai kaga mutum da matarsa ta aure ma suna yawo a cikin mota suna zaga gari kowa na ganin sa yana ganin ta in ya ga dama ma ya dauke ta su je wani garin kuma sannan kuma ya ce aure suke da wannan matar ashe kaji irin wannan yawon tun ba a so mu addinin musulunci ba aka yi yau kuma ga mu musulmi wai mu mali muke to yanzu abinda ba a so musulunci ba aka yi shi kana musulmi kai shi ina ka koma kuma ka zabi wancan farkon da ba musuluncin kenan musulmi muke ai kanmu wallahi mata ku tsare kanku ku zauna kar mijin ku yace ku zauna sannan bayan ya tafi inda za ya kusaci jiki ku fita matar da ta yi sata fita ta shiga ukurin ta tayar kiyama miji ya tsare matarsa ya bata ci ya bata sha ya mata sutura lalle kuma ita ta kiyaye mutuncinsa kar ta fita baya nan sannan kar ta magana da wani namiji kuma sai mijinta ko haya kuke alal misali da ruwa haya ta fada ku domin larurar haya tana faruwa alal misali ku maza sai kuka kasance ku uku ne a gidan ko kuma ku biyu ne a gidan to ga kunan kowa da matarsa a cikin gidan to gidan nan idan dai kun ba da gaskiya da Allah da Alkur'ani kar wani ya saki ya kawo wani namiji gidan kar kuma cikin ku uku nan wani ya zauna ina hira da matar ɗaya a cikin gidan haya kuke ga matarka ga matar wannan ku bi ko ku uku to Allah bai yarda wannan namiji ya zauna da matar wancan suna hira wai dan amana ba wata amana gun bace kace za ku hira dan kuna haya gida ɗaya to sai ka shiga ɗakin kuma ka kwana domin daga hirar kuma sai kwanciya ko dan kin Allah wai ai tare muke na amince masa ya amince mu wato kai ka fa Allah sanin abin da zai zama daidai da Allah yake kar a yi dan kuna haya kawai sai ka sata a gaba ku kama hira wa ai mata abokin zama na ne idan ma ku kada zama da wani fasikin banda ku kanku ma in yana da aboki ma sai ya ce wai a zo gidan gaba daya ai gidan fa ya ni wa zai hana ni shigo ba wanda zai hana ka amma za ka tarda Allah kuma tunda kaci mutuncin ƴan uwanka alqur'ani ka fara ƙaryatawa tukuna ka gani an ce kar wani namiji ya ga matar wani in ba matarsa ba sai akan larura dole. Ubangiji yace kullul mu'minina yaghuddu min absarihim ko wa yafzu furujahum, aga wa duk wanda ya yarda da Allah da Alqur'ani in zai ga mata ba matarsa bai rintsa idansa ko yaghuddu min absarihim, aka ce su rintsa idansu duk mu'mini in zai kallaci matar da ba halaliyarsa ba to rintsa idansa. Ita ma matar aka ce yaghuddu min absarihinna wa yafzu furujahunna wa la yubdina zinatahunna ko ita ma matar da ta yarda da Allah da ranar tashiyar kiyama kar ta bude ido ta kallaci namijin da ba mijinta ba, kar kuma ce ado ta nuna mijin da ba mijinta ba, idan ku ta sake ta ya karanta a kiyama za ta haɗu da Allah. Abinda Allah ya aiko a yi shi ba fasawa zai ba, in ku ba mu ji tsoron haɗuwa da Allah ba, Allah ba zai ji tsoron mu ba. Jama'a ku kan bala'i da muke ciki, sai ka ga mutum sankam ya shiga gida wai gidan abokinsa ne, yanzu kai dan Allah dan uwana kana musulmi kace abokinka ya shigo gidanka, bayan Ubangiji ya ce da Annabi kar sahabin da ya kuma shiga gidan Annabi, ka san ko in kirki kake takama baka yi kamar Annabi ba, idan kuma abokin naka ne kai ba kirkin sa bai kai sahabban Annabi ba, sahabban Annabi ba su bar duniya ba da ransu da lafiyarsu, Allah ya ce a gaya musu yi musu gafara ma, duk abin da suka ga dama su aikata ya wara su goma ne yace yi musu gafara aljanna ta ci, amma Ubangiji ya ce kar su kara shiga gidan Annabi sai dan Annabi ya kira su akan abin da yake ya kamata. Sannan in Annabi ne zai kira su kuwa kaga ta zai ce da matan su shiga su koyi a dakunan su, sannan in sun shigo sun gama bukata sun fita matan kuma su fito, sai kace wai kai ka amince wa amininka wato kai darajar ka ta fita Annabi ko ku amininka ya fi sabban Annabi daraja da Allah ya hana su suka yadda. Washe jama'a kun ga muna cikin halaka kenan, dan yanzu cikin musulmi sai ka kirga 40 a cikin 1000 wanda yake barin aminin su na shiga gidansa, in kace meye dalili ce na amince masa wannan ba hujja bane, abinda Allah ya hana komai kyansa to a baki komai wuyarsa, kuma in Allah ya ce ai dole ne mutum ya matsa ya kokarin sa to maza ku kirya mata ma su shirya, lalle ne in an wasa mutum ya gama sallah da azumi akan ƙaryata aya ɗaya ta Alƙur'ani ya zama dan wuta, kuma domin an ce aya 6,114 idan ka yarda da 6,113 guda ɗaya kake aiki da ita kace baka yarda da ita ba, Ubangiji ya ce sauran ma ka kare ta su domin duk ni ne na aika da su, ka gani. Yanzu kamar mutum ne yana da misalin ƴaƴansa guda 4 sai ka ware guda 3 kace kana kaunarsa, amma ɗayan nan kace da za ka samu dama da ka kashe shi, yanzu dan Allah uban nan zai kaunace ka to ashe in kana son su ka so su gaba ɗaya, in ku baka so ka rubu da su, haka ayoyin nan suke duk abin da Allah ya ce da mu bi shi, in ko yace mu bari to mu bari tun girma da arziki Allah shirye mu. Fa Allahu akbar. Sannan bayan matan sun zauna a daki, bayan wa karrafi biyutukun, bayan kun zauna a dakunan ku kuma ta kaji Allah ya ce ashe ba zaman kawai za a yi ba, ashe in an zauna ba shiru za a yi cikin dakin ba, a'a me za su yi ka gani. Wala tabarani tabarani zai jahili wa kimna salata, bayan sun zauna a ɗakin kuma su tsaye da sallah daidai wa daidai yadda Allah yake aika, ba wanda yake da ikon kuma ya tsaye da sallah sai ya nemi saninta, domin tsaye da sallah wuya ne da shi, sallah ce ba ta da wuya, yin sallah kan ba shi da wuya, amma a ce wane ya tsaye da sallah yadda Allah yake aita don ya samu sakayyata, wannan a cikin maza sai ka tara 10 sannan ka samu 3 ko 2, amma sauran sai ga duk sallah suke kawai ba masu tsaye da sallah bane, kaji Allah ya ce mata ku tsaye da sallah, mace ta san hukuncin ruwan da za a yi alwala da shi da wanda ba za a yi ba, ta san hukuncin ruwan da za a yi tsarki da shi da wanda ba zai ba, da wanda wato zai wankan janaba da wanda ba zai ba, da wanda zai wankan haila da wanda ba zai ba, da wanda zai wankan jinin biki da wanda ba zai ba, sannan ta san ruwan da za a iya yin alwala ta cika sosai a yi sallah da shi, ta kuma san yadda ake yin sallar tufan da ya kamata a yi sallah, irin shigar da za ta yi in za a yi sallah, dan mace zanan nan namu na uku turmi da ake sayan turmi ɗaya a yanka uku, rabi a yi riga, rabi a ɗaura, rabi a yafa, to wannan ba da su ake sallah ba, ba da wannan ake sallah ba, domin wannan ya nuna tsarecin mace, turmi ɗaya ne kace a yanka uku, an yi zane an yi riga an yi mayafi to ba zai sallah ba wannan, domin in mace za ta yi sallah gaba ɗaya Ubangiji ya ce sai ta tattara cikin lulluɓi gaba ɗaya sannan ta yi sallah, yanzu wannan lulluɓin zai lulluɓe ta gaba ɗaya ne, ba shakka a jikinta sai an ga gurin da yake ya haramta a gani din, to in ku haka ne sallar ba tai ba, lalle ne kai namiji ka sai wa matanka kayan sallah, riga wacce za a gwada sai ta zuba a ƙasa, ta rufe hannayenta, sannan kai mata mayafi kuma ƙato ka kawo ka ce wance ga kayan nan na sallah ne. Da kin gama sallah ki tuɓe ki tuɓe, da kin yi alwala za ki sallah ki sa.